sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Idris Abdalla Bako da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 19 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya ta yi barazana cewa in dai har gwamnati ba ta biya musu bukatunsu da haƙoƙinsu ba, to kungiyar za ta tsunduma a cikin yakin aiki na gargaɗi na kwanaki biyar. Bayan haka za a ji cewa bankin cigaban musulunci ta bada rancen biliyan 21 na kudin sefa ga kasar Kamaru domin sake gina arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafi da rahoto na musamman daga kasar Kamaru. Akwai kuma labaran wasanni daga kasar Ghana. To kafin nan ga Babale, ga Idris da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a yau Juma'a ya sauka a kasar Saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen Larabawa, wanda ya samu halartar shugaban kasar Syria Bashar al-Assad, wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar Russia. Ziyarar, wacce ba a bayyana ta ba, ita ce ta farko da Zelensky ya kai gabas ta tsakiya tun bayan mamayar Moscow a watan Fabrairun 2022, wanda zai baiwa shugaban na Ukraine damar yin jawabi ga shugabannin yankin da basu hada kai wajen baiwa Kiev goyon baya ba fiye da kawayenta na kasashen yamma. Shugaban ya isa birnin Jidda da ke gabar tekun Bahar Maliya kwana guda bayan shugaba Assad da ake shirin mayar da gwamnatinsa cikin kungiyar kasashen Larabawa bayan dakatar da shi da aka yi a shekarar 2011 saboda mummunar murkushe masu zanga-zangar neman demokradiyya da yi wanda ya kai ga yakin basasa a kasar. Taron na kasar Saudiya ya zo ne a daidai lokacin da babbar kasar da take fitar da man fetur a duniya ke tsokana diplomasiyya a gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen duniya. Wani jami'in kungiyar kasashen Larabawa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa gayyatar Zelensky ta fito ne daga kasar Saudiya ba kungiyar ba. Hukumomin Saudiya dai basu amsa bukatar jin ta bakinsu ba. Yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai, shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓatkan tituna a lokacin da aka fara fada a Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. Da rikici ya barke a birnin Khartoum, sojojin Sudan na zargin dakarun RSF da sata a bankuna, kasuwannin gwal, cikin gidaje da ababen hawa. Zargin da RSF ta musanta kuma ta fitar da faifan bidiyo da ke nuna mutanenta na kama barayin. Su kuma sojin sa kan suka ce wasu mutane ne ke sanya kayan RSF su yi sata domin a bata musu suna. Wasu shaidun gani da ido sun ce RSF na satar motoci tare da kafa sansani a gidajen mutane. Wannan zargin kuma RSF ta musanta hakan. Fiye da maza 17,000 da aka daure a gidajen yari mafi hatsari a Sudan, gidajen yarin Kobar da Alhuda, an sako su tun lokacin da aka fara rikicin. Bangarorin biyu dai na zargin juna da laifin fasa gidan yarin. Jami'an tsaron Ukraine a ranar 19 ga watan Mayu sun ce shugaban kasar Volodymyr Zelensky zai tafi Japan domin halartar taron kungiyar G7. Yayin da Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a biranen Ukraine da hare-hare ta sama da na makamai masu linzami a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza kazamin fadan da ake yi na kwace ikon birnin Bakhmut na gabas. Jirage marasa matuka na Iran sun sake kaiwa Kiev hari a cikin dare, hari na 10 tun farkon wannan wata, amma hukumar tsaron sararin samaniyar babban birnin kasar ta harbo duka, inji Serhiy Popko, shugaban hukumar sojin Kiev. Haka kuma aka ji karar fashewar wasu abubuwa a yammacin birnin Lviv da kuma Kirviri da ke kudu maso gabas. Kawo yanzu dai babu cikakken bayani, amma magajin garin Kirviri, Alexandra Vilko, wanda ya sanar da fashewar, ya buƙaci mazauna birnin da su ɗauki matakan kariya. Hare-haren na baya-bayan nan, kamar yadda jami'ai a yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin kasar suka ce a ranar 19 ga watan Mayu an kashe fararen hula uku tare da jikkata wasu 16 sakamakon harin da Russia ta kai a ranar da ta gabata. A bangaren diplomasiya, wani babban jami'in Ukraine ya sanar da cewa a ƙarshen wannan makon Zelensky zai halarci taron kasashen G7 da za a yi a birnin Hiroshima na kasar Japan, inda aka ce an dauki sabbin matakan hukunta Russia. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sahun shugabannin kasashen duniya 7 masu karfin arziki da demokradiya, wato G7, wajen halartar taron da za a gudanar a Hiroshima na kasar Japan. Wannan zai kasance tafiya mafi nisa da Zelensky zai daga kasar shi, wacce yaki ta addaba, yayin da mambobin kungiyar ta G7 suka sha alwashin daukar kokwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Ana sa ran cewar Zelensky zai wa kungiyar jawabi ta bidiyo, sai dai ranar Lahadi sakataren majalisar tsaron kasar Ukraine Oleksiy Danilov yayi jawabin sa a tashar talabijin ta kasar, ya bada tabbacin cewa Zelensky zai halarci taron. Yace za a tsaida shawara kan batutuwa masu muhimmanci, sabili da haka kasancewar shi a wajen taron yana da matukar muhimmanci domin kare muradunmu. Tabbacin halartar Zelensky a taron ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ta G7 da suka hada da Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Italia, Burtaniya, Japan da kuma kungiyar tarayyar Turai suka jaddada matsayarsu ta hada kai wajen adawa da mamayar cin zali da yakin ba gaira ba dalili da Russia take yi a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka fitar, kungiyar ta yi alƙawarin daukar dukkan mataki tare da haɗin gwiwa da Ukraine wajen wanzar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine ba da jimawa ba. Cimma wannan burin ba zai yiwu ba tare da janyewar dakaru Russia baki ɗaya ba da wani sharadi ba. Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya, yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro a bara, bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da Salim Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muhariba ko kuma yaƙi da Allah, sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku, bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun Mizan na yanar gizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan buris da gwamnatin Najeriya ta yi na barazanar shiga yajin aiki da kungiyar likitoci masu neman kwarewa NAD ta yi sati biyu da suka gabata, idan har gwamnati ba ta biya musu bukatunsu ko haƙoƙinsu ba, likitocin za su tsunduma cikin yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyar. Ga dai Hawwa Umar da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
Kungiyar likitocin dai ta shiga yajin aikin ne da ta kira na gargadi a ranar 17 zuwa 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. Daga cikin bukatun kungiyar likitocin sun hada da karancin ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon fita waje da suke yi neman aiki mai gwabi, a inda hakan ke haddasa rashin kyakkyawar fahimta tsakanin masu neman lafiya da kuma su ma'aikatan lokacin tsarin maye gurbin ma'aikaci, da kuma janye kudirin hana likitoci fita kasashen waje har sai sun yi aikin shekara 5 a kasar, karin albashi zuwa kashi 200 cikin 100 na albashin su, da kuma allowance da dai sauransu. Kowane mataki kungiyar likitocin za ta dauka bayan cikar wa'adin kwanaki 5 din. Dr. Godiya Ishaya shine shugaban kungiyar ta NAD, kuma yana magana ne da yawun shugaban kungiyar na yanzu Dr. Oji Emeka Innocent.
Galibi akwai irin wannan matsala, ita shugabannin kungiyar za su kira wato ita taron gaggawa na majalisar zattarwa saboda za a zo a duba, a tattauna, a gani ci gaban da aka samu da kuma abin da ba a samu ba nan bayan wannan bayani ko kuma rahoton ne da tattaunawar da za a yi, shine zai sa a dauki matakin da za a dauka nan gaba.
A martanin gwamnatin Najeriya game da yajin aikin da likitoci, ta yi barazanar maye gurbin likitocin da ma'aikata na wucin gadi ta bakin ministan kwadugo Chris Ingige a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Channels, kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Da yake magana game da batun, sakataren tsare-tsare na hadaddiyar kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Nasir Kabir ya ce maganar ministan na kwadago ba ta da tushe ballantana makama.
A wannan mai maganan kwana nawa rage masa mawaitu kunne bar wannan karaga mulki. Wannan gwamnatin ta ci amanan talakan kasar nan kuma ta ci amanan wato wayannan ma'aikata. Ta rasa yadda za ta yi shine take irin wayannan maganganu na banza dofi. Ai maganan gaskiya shine ta ya za a ka hana mutane haƙoƙin su. Me yasa ba ai maganin me yake hana likitocin wato fita kasashen waje suna wato ayyuka a can ba? Me yasa ba ka karshen wato dukkan haƙoƙin nan nasu da muka ci mai rijeniya ba? Wai shin ina ci wannan gwamnatin su ne suka yi wato rijeniya cewa za su biya wannan kaso? A me ya hana? Kuma ya za a ce wai kun biya ƙarin albashi ku ware likitoci da wato asu? A matsayin mu na kungiyar kwadago ta NLC ba za mu zuba ido mu ga wannan gwamnatin tana wannan abubuwa ko tana furta irin wayannan kalamu mu kyale ta ba.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce daukan wannan matakin na nuna gazawar gwamnati wajen biyan haƙƙin ƴan kasar.
Daga lokacin da gwamnatin kasar ka ta gaza ko kuma ta gagara biyan bukatar talaka kan batun abin da ya shafi lafiya, dukkan rukunin da ake bukata daga gwamnatin tarayya ta yi wa dan kasa to ya zama ya shiga tangal-tangal. Kuma Najeriya nan tana da tarihin a kasashen Larabawa irin Saudi Arabia ma a nan ake ɗiban likitoci tun zamanin sarauna. A yau har sai ta zama Najeriya ne take neman ta samar da lafiya da wucin gadi. To lallai duk wanda yake kan madafan iko bai da ilimin madafan ikon aka bashi ragaba.
Wannan dambarwar tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci na zuwa ne a daidai lokacin da za a samu sauyin sabuwar gwamnati a kasar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Bankin Cigaban Musulunci ta bada rance biliyan 21 na kudin sefa ga kasar Kabaru domin sake gina arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar, inda mutane ke fuskantar kuncin rayuwa sakamakon yaki tsakanin ƴan aware da sojojin kasar tun shekarar 2016. Ga dai Muhammad Bashir Ladan dauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A yayin taron shekarar-shekara na kwamitin gwamnonin bankin cigaban musulunci karo na 48 da aka gudanar a ranar Laraba da ta gabata ne, gwamnatin kasar Kamaru ta samu ambulan kuɗi biliyan 21 na kuɗin sefa da zai taimaka wajen sake gine-ginen yankunan arewa maso yamma da na kudu maso yammacin kasar. Shugaban bankin na IBD Muhammad Aljasir ne ya rattaba hannu da ministan tattalin arziki tsare-tsare da raya yankuna na Kamaru Alamin Usman Mai. Muntari Hamisu shugaban kungiyar farar hula kuma mazaunin Baminda a yankin arewa maso yammacin Kamaru ya yi farin ciki da wannan labari.
Na farko shine idan gwamnati ta yi amfani da shi wajen gine-gine da gyare-gyare kamar yadda ta soma shi a nahiyar English nan hakan nan gabaki daya, to zai tausasa zuciyar mutane, zai rage yaƙe-yaƙe da ake dun dama yawan ganin cewa ba a ci gaba, babu abin da gwamnati take na taimaka wa mutane na ci gaba ko kamfanyoyi ko makarantu ko hanyoyi masu kyau a nan, shi ya kawo mutane suka fusata suka ce gara sun samu ƙasansu. To kaga wannan zai sanyaya musu zuciya.
Sai dai kamar mutane da yawa, Malam Muntari Hamisu na taka tsantsan da waɗannan maƙudan kuɗaɗe a hannun gwamnatin Kamaru.
To amma gwamnatin Kamaru gwamnati ce wanda ba mu san yadda wani lokaci take al'amarinta ba, za ta iya karɓan wannan kuɗi daga bankin Islama na cigaban Islama kaga cewa suna amfani da shi to an su abubuwa daban ba abin da suka ɗauka za su yi da shi ba. Idan sun ɗauka sun yi aiki da shi to zai yi kyau, amma idan suka ɗauka suka juya shi ta wani sashe daban ta wani ɓangaren a cikin ƙasar Kamaru ko kuma na biyan wani bashi daban ko kuma na wani gine-gine ta wani gefe daban ba a sashi nahiyar English ba, to kaga ta ci amanar mutane ba ta yi abin da ya kamata ba kuma yaƙin zai ci gaba. Ko kuma ma banda wannan cin hanci da rashawa ya yi yawa a ƙasa, wanda idan kuɗi ya zo haka duk wani babba ko minista ko waye aka ba su wannan kuɗi sai ka ya salwanta. Yau in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa na Glencore, in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa cinye kuɗin ƙasa da almubazzaranci da aka yi a Olambe wajen da za a gina mana filin ƙwallon ƙafa, da kuma ga maganan COVID wanda cuta ce annoba ce amma duk da haka dai kudin sanda aka san yadda aka wasu dabara aka salwantar da shi ba tare da hanyar ba tare da an taimaka wa mutane yadda ya kamata ba asibitocin mu suna nan kamar yadda suke babu plateau technique mai kyau saboda haka abun da gwamnati ta yi amfani da shi ta wajejin da ta yi amfani da shi domin mu mun ga aikin da suka yi daga farko kuma aiki ne mai kyau domin na san ayyuka da ido na ba ga yamin akai ba na je wuraren su na ga wanda aka tattaba da wannan ayyukan kuma na ga cewa aikin suna da kyau
wannan ambula da aka yi wa kasar Kamaru yana karkashin tsarin da aka yi wa takin plan presidential de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest ma'ana tsarin shugaban kasa na sake aiwatar da gine-gine da raya yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar waɗannan jihohin na fuskantar bala'i irin na yaki tsakanin yan aware masu neman yancin jihohin da sojojin gwamnatin Kamaru tun shekarar 2016 Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
to madalla a gaida Bashir Laden da wannan rahoto sai dai kaka yi nisa zaka kawo muna shiri na gaba amma kafin nan kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye wadda zamu ci gaba da kawo muku labari ko kuma rahoto na musamman daga kasar Kamaru wanda Muhammad Bashir Laden din ne zai kuma gabatar mana
shekara guda da ta wuce ministan sufuri na kasar Kamaru Jean Ernest Masina Ngale Bibehe ya gabatar da rahoto kan haduran tituna a kasar alƙaluman da ma'aikatar sufuri ta fitar sun nuna cewa haduran ababen hawa sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 3000 a shekarar 2021 a kasar Kamaru bugu da ƙari kididdigar haduran kan tituna daga shekarar 2011 zuwa 2019 da hukumar jandarma ta kasar ta tattara ta nuna cewa kasar Kamaru ta samu fiye da haduran tituna 24,000 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 9,600 alamu sun nuna waɗannan alƙaluma masu ban tsoro a fili basu taimaka wajen wayar da kan duk masu amfani da hanyar ba babban hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya afku a ranar 9 ga wannan watar Mayu kusan kilometer 30 daga garwar Bulai a yankin Gabas wata motar bus daga kamfanin Balaguro ta Touristic Express dake tafiya zuwa Ngaundere a Adamawan Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 14 ciki har da mata da yara wannan hadarin ɗaya ne daga cikin dubun dubbai don fahimtar dalilin da yasa aka kasa magance wannan al'amari a kasar Kamaru mun nemi ƙarin bayani ga Sa'adu Zakari wanda ya gudanar da wata bincike a wannan bangare ga abun da yake
da kuma wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta yi Muhammad Bashir Laden tace a cikin wato wannan rahoton da ta fitar a wannan shekara tace babu abin da yafi kashe mutane a kasar Kamaru a yanzu hakan nan kamar haɗurukan motoci na biyun shine yan bindiga na yan awali shashiro na ingilishi da kuma kungiyar Boko Haram kaga wannan rahoto da aka fitar ya nuna ainihin wato matsalolin da ake fuskanta na haruka a kasar Kamaru kuma har ila yau da duk kokarin da gwamnati take cewa tana dauka ko kuma tana daukan matakai na kare al'umma har yanzu abin ya citura
wannan bayani mai ban tausayi yayi daidai da kididdigar duniya rahoton na duniya kan kiyaye hanyoyin mota ya nuna cewa haduran ababen hawa na haddasa mutuwar mutane miliyan 1.2 da kuma jikkata miliyan 50 a kowace shekara fiye da kashi 90 cikin 100 na mace-mace na faruwa ne a kasashe masu karamin karfi da matsakaita kamar Kamaru dangane da tambayar me ke haddasa wannan haduran a Kamaru ga amsar Sa'adu Zakari
lafi ɗaya ne daga gwamnati yayin da aka ce kasa cin hanci da karɓar rashawa ya mamaye dukkan bangaren ma'aikatan gwamnati to kasancewa da akwai babbar matsala bayan da za a yi a ce za a magance wannan cuta na kin hashi da karbar na cin hashi da karbar rashawa a wannan kasa sannan a ce za a samu sababa ko ta wani bangare cin hashi da karbar rashawa ya shafi ainihin bangaren sufuri firik fi tsammani idan ce bangaren sufuri ya hada da su kansu jami'an ɗan sanda waɗanda suke ainihin shingayen binciken ababen hawa da kuma waɗanda suke lura ko kuma waɗanda suke binciken motoci yayin da ainihin suke jigilla a kan hanyoyinmu baya ga ainihin su kansu hanyoyin waɗanda suka lalace kuma sanin kowa ya ga cewa motoci yawanci waɗanda ake kirdon cewa motoci ne ingantattu za ku lura cewa waɗannan motoci da akwai matsaloli amma sukan samu wato dukkan takaddu wanda ke tabbatar da cewa motar ba ta da matsala amma sai ka ga ta kan hanya to kaga ire-iren waɗannan ababen da kyan ne za a ce za a magance wato matsaloli musamman ma na hadura akan hanyoyinmu a wannan ƙasa
shi kuwa dan Juma Yakubu ma'aikacin gwamnati yayi imani cewa kamfanonin sufuri su ma suna da nasu laifi
ta farko dai ni zan fara daga kamfanoni ne kamfanoni wanda suke da motoci na tafiya tashi wannan birni kaza zuwa birni kaza wannan kasa tamu kamfanoni suna da yawa sosai wannan kamfanoni kuma suna sa alƙawari suna yi madirebobi alƙawari a bisa an kai tafiya kaza zuwa lokaci kaza abu kuma bayan albashinka ga abin da za a kara maka wannan shi yasa direba ko yana gajiye shi ya jure matafiya yayi ta kokari har kuma gajiya yanzu ta zama ita ma ta fi karfin shi yawa wannan yana taikace da abubuwan da suke kawo hatsari sosai
hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a kasar Kamaru duk da kokarin inganta amincin hanya hatsarori sun zama gama gari. Reprise. Duk da kokarin inganta amincin hanya, hanyoyi reprise, ya reprend le paragraphe entier. Hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri. Wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a kasar Kamaru. Duk da kokarin inganta amincin hanya, hatsarori sun zama gama gari, galibi suna haifar da mummunan sakamako. Daga ƙarshe dai a ƙasar Kamaru a kowane lokaci gwamnati na ɗaukan matakai wajen hukunta kamfanonin sufuri musamman ta hanyar dakatar da su na tsawon makonni bayan sun yi hatsari. Shin yin haka shi zai kawo mafita a wannan al'amari ko kuwa ƙara hannun jari wajen gine-ginen hanyoyi bisa ƙa'ida? Wannan tambayar tamu har yanzu muna jiran amsarta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To sanda kokari Muhammad Bashir Laden da wannan kokari da kai bana. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru.
Wasanni a takaice.
Halin yanzu da kocin kasar Jamhuriyar Kamaru sun bahana ya shiga cikin tsaka mai wuya ga masu sha'awar kallon gafa a fadin kasar domin ya gaza kai labari ga duk wasannin da ake gudanarwa a fadin kasar haka zalika ana ganin cewa ko zai iya kai labari kuwa wajen yadda ya zaka kungiyance idan Miss Lawrence take kokarin ganin cewa ta cimma burinta na yankan tikitin zuwa buga kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire na tambayi ɗaya daga cikin matashi kuma kocin kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Musa Desai ga abin da yace akan lamarin.
Na'am Malam Garba, Malamul Garba, na ji tambayan ka kan wato wannan kuci da kake gani na Kamaru Riverson bana wato babban kuci ne kai kan dai wato dan abubuwa kadan ne dai suka rasa ayyukan shi to amma in ka duba gani mutum ne yake da matsayi kaman da kaga Zidane yake da takaddu na kocin shi ma to shi ma yana da wannan matsayin su daya to ka san da yake shi kuma dan Afrika ne ba za ka cewa wai babba ne ba kuma mutum ya yi rawan gani saboda a wasan kofin duniya a wasan gasar cin kofin duniya ba kasan da ta taba dukan Brazil kaga shi yayi to wannan ma mun daga mishi hannu a wannan to yanzu dai za mu jira dai nan gaba mu ga ya zai tafiyar da wannan wasan kuma da ka gani shi yana an saka shi ne a gaba amma ainihin akwai wani a bayan shi idan ka duba kusa da shi zaka yi ta ganin akwai wani bature nan a kusa da shi shi yake karfafa mishi yake bashi karfi to ka gani cewa to da iko Allah dai zamu zu dai za sa mishi lura a gani nan gaba me zai yi za ga dai in ya tallake wannan abin nan wasan tafiya wasan Afrika na Abidjan nan to daga nan ne tukunna za fara tunani ya shine zai tafi da su ko dai wani daban za samu
haka zalika coaching ya kori babban golan kasar jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka yake bugawa a kasar Italiya a kungiyar kwallon kafar nan ta Inter de Milan wanda yanzu haka sun za su buga wasa na ƙarshe na kofin zakarun turai ya yi masa kore kare daga kungiyar kwallon kafar ta Inter Milan amma yanzu haka mutane suna ta radadin cewa ya kamata babban golan ya dawo kasar jamhuriyar Kamaru domin bugawa club din sa ga abinda malamin kwallon kafar ya sake fadi
to malam Awal Garba akan unana dai kaga na farko cewa babban gola ne yanzu a duniya dai a cikin gololi manyan gololi dai guda biyar ba za a rasa shi a ciki ba a cikin manyan gololi domin wannan yayi wasan Champions League ba karamin wasa bane takwas ba sa mishi kwallo a ragan shi ba to kaga cewa an sa yana layin manya kuma yanzu shi unana ba wai jira za ya ce shi zai so ya dawo ba yanzu dole ne ya kamata Kamaru ne za su yi su neme shi cewa ya dawo ya yi wasa a ƙasa kuma a yanayin shi ne na ga cewa yana da niyya saboda ka gani a abin nan nashi ma na wanda yake kamo nan wanda yake sawa hannun shi nan globe kaga akwai ɗin tutan Kamaru nan bayan yan kun gama wasa ma ya yi zagayen abin nan da tutan Kamaru to kasan cewa ashe Kamaru tana zuciyar shi har yanzu to abin da Ramo ya faɗa kenan akan wannan gola ba karamin gola ba ne insha Allah kuma da iko Allah zai dawo zai tare mana ragon mu
mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kuma da lagaida Muhammad Awal Garba da wannan labaran wasanni da ya kawo mana yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
yawan sace-sace da ƴan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya rutsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun ƴan sa-kai na RSF yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai shaidun gani da ido sun ce ƴan sanda sun bace bat kan titina a lokacin da aka fara fada a Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sauran shugaban kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da demokradiya wato kungiyar G7 wajen halartar taron da za a gudanar a Hiroshima na kasar Japan. Wannan zai kasance tafiya mafi nisa da Zelensky zai yi daga kasar shi wacce yake ta'addaba yayin da membobin kungiyar ta G7 suka sha alwashin daukar kwakkwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsin Amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da Saleh Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muharriba ko kuma yaƙi da Allah sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan. Da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun Mizan na yanar gizo. Iran ta fuskanci zanga-zanga fadin kasar bayan mutuwar Amini yar shekaru 22 ranar 16 ga watan Satumba. Yar asalin Kurdawa ta kasar Iran da aka kama sabili da saba ka'idar sa suturar mata da aka gindawa a kasar Iran.
To masu sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da yake yana gabatar da shirin da Julie Laser Gresham wadda ta hada shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Kal Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku salamu alaikum.